بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال أدامو أيو تكوس كوتا جماد الآخر جماد الأولى شكرا تدبير الإبوية لبين دبقوي واندي لي 30 كوتا أكتوبر 2025 ميلادية أولا مجلس نامو da muka saba muna karatu cikin littafin kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna babu qaulillahi ta'ala babu qauli ma sha Allah wa shita malai ce babu qauli ma sha Allah wa shita an qutailata anna yahudiyan ata lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala innakum tushrikuna taqulun ma sha Allah wa shita wa taquluna wal ka'ba فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده هنا حديث أبو داود وكرنتا حديث نينا hadisin farko hadisin Qutaila sahabiya ce tace wani bayahudi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace innakum tushrikuna kuma kuna yin shirka kuna hana mutane shirka alhali gashi kuna shirka taquluna kuna cewa ma sha Allah wa shita abinda Allah ya ga dama abinda kai ma ka ga dama ko taquluna kuna cewa wal ka'ba na rantsa da ka'ba فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا لو أن لك تي سيما زالا مرشيس وإنسان سنزا سيرانتوا أن يقولوا ستي ورب الكعبة نارد إذا أبنجد الكعبة كرسي سرد إلى الكعبة وأن يقولوا كما سرق تيوا ما شاء الله ثم شئت أبن أبنجد يقدا ما سننك ما قدا ما رواه النسائي وصححه مالت إمام النسائي شيء إنغن شيء رويت وان الحديثي أتي سنة ننسى كما إنكن تاشي وله أيضا لا يودي إمام النساء يأكتر عن ابن عباس عند الله إذن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونباه أن لا يذو جمع أن لا صلى الله عليه وسلم يسير مسا ما شاء الله وشيتا أبند أن لا يقرى ما كما كقرى ما فقال أجعلتني الله ندا سمع أن لا يسير مسا كاسا يعني كني أبنجي لينزو بل ما شاء الله وحده فتي أبن أبنجي كذا ما شاء مبارك أنت وصل لك تين هذه سام ولا باب سام هذه سام فرقو أخوي إشكالي لما كتير ما قال كارن كام كتير إن شاء الله ما كذا زام زام ساكتين فتو مجانا كم ورنا هذه سام بدأ بيد أكما أبن دم على مي وسأو أيه أكسام ولا أزاهري كبر wannan abin da manzo Allah ya hana to kuma a zahiri kamar ayan Qur'ani ta zo tana magana akan irin wannan abin so za mu yi magana akan amsoshi da malamai ke bayarwa hadisin farko wannan babi kamar yadda aka sani ɗaya ne daga cikin babuka da malamai ya kulla ya kawo babuka biyu kafin nan babu falati alillahi andadan wa antum ta'lamun da kuma babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billah duka babi ne da ya kulla saboda ya hani akan wato wasu abubuwa da suke gudana a baki ko da mutum bai niyya ba amma ana kina su wato al-shirkul lahdi shirka wanda yake zuwa a bakunan mutane amma ba da niyya ba mutum ce ya rantsa da wani Allah ta'ala kamar ya rantsa da babansa ko mahaifiyarsa ko rawanin sarki ko sarkin garinsu ko ya rantsa da garinsu ko ma ko ce ya rantsa da annabi misali wannan da wasu abubuwa ne da mutane kan fada amma in ka tambaye su za su ce su ba so suke su ce wannan abubuwan da suka nade da su ne suka halicce su ba amma wannan shi kansa ubangiji yana son a tsaftace baki daga barinsa shi yasa malai ya kulla wannan babuka da kuma Abubakar za su biyo baya wajen nuni zuwa ga cewa ya kamata musulmi ya rinka tsaftace lafazan sa. Akwai shi wannan ma'ana cewa masha Allah wa shita, aka ce masha Allah wa shita, Larabawa suna faɗa ne wajen saboda su nuna yabansu ga wani abu da ya faru, wani abu ne wani bawan Allah ya musu abin da suke nema suke kwaɗayi su samu sai suka same shi. To shi kenan suna shi su masha Allah wa shita, abin da suke faɗa shi khabarin an share shi, ai masha Allah waqi'u, abin da Ubangiji ya ga dama shi yake abu. To in ka ce masha Allah wa shita kaman ka ce ne abin da Ubangiji ya ga dama kai ma ka ga dama shi ya abu. To kaga wannan kamar yadda muka sha faɗa zai sa a sami wato ci kurkuɗewan abubuwa, saboda kamar yadda aka sani da yin baiwa da ba da arziki da kuma wake sa abu ya faru ko ya ƙi faruwa, wannan dai na hannun Ubangiji, bayi ba su da wani tacewa a wannan harkar. Saboda duk wannan yana da alaƙa ne da rububiyyar Ubangiji, in an ce a rububiyya shi ne Ubangiji, yin Ubangiji, Ubangiji shi ne ya halitta, shi ne kuma wato duk abin da ka gani a duniya nasa ne, sannan kuma shi ke bayar da daga cikin arziki sai ba wani mahaluki. Waɗannan abubuwan guda uku shi ne ma'anar Ar-Rabb, shi ne wato Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq shi ne wanda ya halitta, duk abin da ka gani a duniya to halittarsa ne. Al-Malik duk abin da ka gani a duniya to mallakinsa ne, ba kowa ba nasa ne. Saboda haka kowa zai dabdana cikin abin da Ubangiji ya bashi ne, daga baya kuma wannan abin ya koma wurin hannun Ubangiji. Sannan kuma Al-Mudabbir in kaga wani ya samu arziki to Ubangiji ne ya bashi. To saboda haka yin yayin da mutum ya zo ya ce masha Allah wa shita, yanzu kaga ya dauki ya sa an sami tukurkuɗewa shi Ubangiji a matsayin shi na wato Ubangijin waɗannan abubuwan ne da arzikin ne, shi ya baka arzikin kake magana koko kana magana sanadiyya ne shi da, idan kana magana sanadiyya ne to yanzu ka sanya Ubangiji kuma ka rage mishi daraja. In kuma kana maganar wato Ubangiji shi ke yin wannan, shi kuma wancan mahaluki kuma ka can ƙoruwa kuma ka jingina mishi abin da ba ya iya yi. To shi yasa a irin wannan yanayi aka ce kar a ce masha Allah wa shita, musamman a wannan lokacin an lura za a ga ai kana yin zaka gode ma wani. In ka ce in misali wani ne ya baka wani tukuci ka ce kai ma dalla kai masha Allah, ai kana yin shi ne zan ka gode masa. To kaga kana yi a muƙabilin godiya da zaka mishi wannan bawan Allah. To kuma duk wani godiya wani bangare ne na girmamawa, girmamawa kuma wani bangare ne na bauta shi ita kanta, girmamawa bangare ne na bauta. Shi yasa galibi in ta yi yawa takan zama bauta yayin da wato muke girmamawa wani mahaluki, za a ga ta yi yawa takan zama bauta da girmamawa da soyayya kusan wato nanki su daya. Duka wasu abubuwa ne da in suka yi yawa sai kaga abin ya zama yana nema ya zama bauta. Malam sai ya famu hadisin farko, hadisin Kutaila. Hadisin Kutaila yace Imamu Nasa'i ya fitar da shi. Imamu Nasa'i ya fitar da shi da isnadi ingantacce. Yana fitar da shi ta hanyar Mis'ar ibn Kidab daga Ma'bad ibn Khalid al-Juhani daga Abdullah ibn Yasar al-Juhani daga ita Kutaila sahabiya. Imamu Nasa'i, Imamu Ahmad, Imamu Isa ibn Rahawiya a cikin Musnad ɗinsa da Imamu Tirmidhi a cikin Al-Ilal da fitar da wannan hadisi. Nan kaga aka ce ya ce masha Allah thumma shita, masha Allah thumma shita. Me yasa aka kawo thumma aka ce yanzu ya wato ya faɗa wannan publicly, abinda Ubangiji ya ga dama sannan kai ma ka ga dama wannan, sannan me bambanci tunda sannan ita ma ai kamar wato azafiya ce, ita ma tana hada tsakanin jumlan farko da jumla ta biyu, kamar hadawa ce take yi kamar wawu. To malamai suke cewa akwai bambanci, ita wawu galibi in ka sanya ta to akwai yiwuwan cewa canjar sa kai wa abin in kada Amru da Zaidu, to Amru da Zaidu sun yi canjar su ne wajen cewa kowa ya zo da wani rabi ne, wani ya zo da nazari shi kamar lafazin da Hausa. In muka zo muka ce aka ce wane ne baka kudin mota, sai ka ce da Amru da Zaidu ne suka bani kudin mota. To kaga in ka ce Amru da Zaidu wani zai ji cewa idan naira 20 ne to wannan ya bada 10 ne, wannan ya bada 10 ne, haka wani zai tsammani saboda lafazin wannan da ka kawo. To amma in ka kawo sannan to shi sannan thumma a Larabci suna cewa wannan yana fa'idanta at-tarakhi ne da at-ta'akhur, at-tarakhi da kuma at-tartib da at-ta'akhur, wato yana nuna cewa sai da wani yayi sannan wani yayi, akwai martaba, wato akwai martaba shi wani wata kila yana sama sannan kuma shi wancan yana ƙasa shi wancan yayi dai nasa amma ba lalle ya zama aikin wannan da ake wata tara ka yi ba shi amfanin kawo na tumma din kenan abinda ubangiji ya ga dama sannan kai ma ka ga dama amfanin kawo wannan malami suka ce saboda yanzu ka ba ubangiji wato matsayin sa na cewa shine wanda asali ya baka wannan abu in wani arziki ne wani bawan Allah ya baka to asali wanda ya karkato da zuciyarsa ya sanya wato har ya fuskance ka ya baka wannan abu shine ubangiji to da kaga shi kake gode masa amma shi ya halicci wannan bawan Allah shine kuma mai zuciyarsa ke hannunsa musabbibi shi kuma wannan bawan Allah da ta zo kace sun mashita yanzu kuma kana nuni zuwa ga cewa shi wannan sanadiyya ne sababiyya to nan kace kawo sun mamale suce wannan babu laifi sabanin ka kawo in ka kawo wawun wannan wawun suka ce tana kawo tana nuna at-tashriki ne da kuma ihtimalul musawa alama ce akwai yiwuwar cewa ba wai dole ba amma akwai yiwuwar cewa wato wani rabi da rabi ne kowa yi saboda haka wannan tumma din kar mu wasa da ita wani yana cewa wannan ai mu a Hausa kaza 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 amma dai abi lafazan shari'a shi yafi akan a kawo wannan dadin mu a Hausa mu kawo dadin ai akwai wannan wato ihtimal din akwai wannan yiwuwar cewa za a dauki wani hakkin ubangiji a ji a ba hakkin wani wanda ke bawansa sai abinda wani daga cikin malaman malikiya ana kiran shi Abu Ja'far Ahmad ibn Nasr al-Dawudi ya kawo wanda malamai shi wanda ya sharhi wannan littafi kitab at-tauhid taysir al-aziz al-hamid ya kawo magana sai ya bashi amsa guda biyu yace to akwai wasu ayoyi da zaka ga an hada Allah kuma hada manzon Allah a waje daya yace to kaga wannan me yake nunawa shi yake gani wannan yana nuna halacci a iya hadawa musamman tsakanin Allah da manzon sa to aya ne guda biyu shi ma da ya kawo wanda suke nuni zuwa ga wannan ayan farko shine wa mana qamu illa an azanahum Allah wa rasuluhu min fadli basu wato ki musu ba abinda su waɗannan munafikai basu ji cewa sun tsani abinda mumune ke kai ba sai dai kawai sai dai sun ga cewa ubangiji Allah ta'ala ubangiji ya wadata su da shi da manzansa daga cikin falalan ubangiji kaga Allah ya wadata su da manzansa daga cikin falalan ubangiji haka aka faɗa sai kuma ayan farko shine aya da wai ta qul ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wannan aya da maza ake bada labarin kissan manzo Allah da zai a lokacin da kake ce ma wanda Allah ya masa ni'ima kuma kai ma ka masa ni'ima ka rike matanka ka ji tsoron Allah kaga an ce Allah yayi ni'ima kuma manzo Allah yayi ni'ima to wannan kaga kuma duka an kawo wawo wanda bawo din nan shi tace za wannan hadisin ake hanawa to ya za yi kamar yadda aka sani wadatarwa wannan da aka ce aghnahumullahu wa rasuluhu Allah ta'ala ya wadatar da su da shi da manzansa da kuma al-in'am ni'imtarwa an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi wannan duk ake yi ubangiji asali ake yi ubangiji hakikatan sai dai bawa ya zama sanadiyya to me zai sa a kawo wawan kuma hada Allah tare da manzansa wannan na daga cikin wasu ayoyi da zaka ga wasu wanda su ba su fahimci wannan tafiya ta sunna ba musamman kuma basu cika damuwa da kiyaye tauhidi ba zaka suna cewa to ai Allah shi ya fara hadawa tsakanin shi da manzo Allah ka cewa ba za a yi tawassuli da manzo Allah ba ba za a ce bai manzo Allah ba ba za a ce kaza bayan Allah shi ya fara hada wannan abu kai ka zo kana rabawa sai su kawo wannan ayoyi to amfanin haka shi sai in ka kawo an fushi za ku ga inda malamai suka fitar da abubuwan zaka ga babu wani iskali yanda suke kawowa sannan banda wannan kaga yana daga cikin aikin ubangiji ne ba shi Allah ta'ala shine ya fara labari a wannan Qur'ani to banda shi akwai kuma wani iskalin shi ma da ake samu daga cikin aikin bawa shi kansa shine abu da ya zo a cikin sahihaini hadisin Aisha Aisha wata ranar manzo Allah baya nan sai ta yi masa gwaninta cewa ta ƙara ƙawata ɗakin ta lokacin da zai dawo zai zo haka shiga ɗaki ta ƙawata ɗaki aka sayo sabon labule da sauransu aka sa to da shikenan manzo Allah da ya zo sai ya ga shi a labulen na ita bata lura ba labulen na akwai zane manzo Allah kawai sai ya nuna bacin rasa sai ya fice duniya to Aisha aka ce abinda ta gaya mishi a lokacin shine atubu ila Allah wa ila rasulihi a zahirin zan faɗi zahirin fasarar ne atubu ila Allah wa ila rasulihi ina tuba zuwa ga Allah da manzon sa kaga wannan ma ai yawa kuma wanda ma wato zama wa shubha saboda kun ga tuba yakin bawa aikin aikin bawa ne da ake son ya tsantsanta ma ubangiji shi daya neman ubangiji ya karatu ba da neman da istighfari aikin aiki ne da ake son ubangiji kada yayi ma ba zuwa wajen manzo Allah kamar da aka sani a ce ya manzo Allah ba yafi mun zuni ba kawai yaje ya kallon mutane ce da an yafi mun kaga zala baya wannan in kaga ce da an yafi ku wahayi aka masa wahayi aka masa cewa lalle ba da ka an yafi maka amma baya kallon mutane kawai yace ko Allah ya ce ya yafi ko bi ce ya yafi kawai zala ce ya yafi sai dai wasu daga cikin mutane a yanzu ba su sanar da ka kaga su suna yi wannan sai ka kallon mutane kawai sai ku je an yafi mu masu cewa duk wanda ya shiga ya karɓo su dariƙar su wai ko ba sa so ko ba ko suna so ko ba su so to sai su shiga aljanna wala dan garin namu ko bada abin da yake fada ba a tafi yake dauko shi karfi dan bada wani shashi wanda yake wani suna tsakanin shi kuma ba shi da wani na kawai wani harharne yake fadan sa ba wani harharne ba yakan je ne abin da aka fada a tafi ne da jimawa shi kuma zai je dauko ya ta fada abin sa shi za ka ga yanzu sun ina je sun masa hajarin ne ko ya daidai suke cewa ba ruwansu da in sun ji an aji suna magana to fasara su nasu ne a daina sa musu baki a daina kana sai da kaza almuhim dai kaga nan tuba tuba aikin bawa ne kuma ibada ce tuba ibada ne bai halatta a je a wato fuskantar da tuba zuwa ga wani Allah ta'ala ba ka ce ana tuba zuwa ga wani Allah wannan wani abu ne da bai halatta ba to Aisha mai take nishi a wannan hadisi to wannan ya daga cikin wato abinda zai iya kawo tarnaki a hujja da waɗannan nususin wajen nuna cewa wannan babi da malai ya kawo to ba sa kan layi to akwai shi wanda ya sharhin wannan littafi Tisul Aziz al-Hamid Sheikh Suleiman shi jikan malam din ya bada amsa guda biyu yace na farko dai yace wancan ayan da kai a Dawudi ka kawo jira ya da tala shi yayi wannan Allah kuma yana da dama ya rantsa wanda ya ga dama in Allah ya ce da shi da ba za su yi kaza to kaga shi yanzu shi da dama shi ake son a kiyaye janibin sa to shi kuma sai ya fada dan haka ba bambanci da wanda ya zai ce ya rantsa da wani mahaluki ce ya rantsa da manzon Allah misali ko ce ya rantsa da al'asar ko ce ya rantsa da kaza wannan da attin wannan duk ubangiji yana da dama ya abin da ga dama to kaga wanda zai iya bada amsan wannan ayoyin amma ba zai bada amsan kuma abin da Aisha ta yi ba cewa ta atubu ila Allah wa ila rasulih ba zai bada amsa ba amma dai zai bada amsan wannan ayoyin cewa ubangiji yana jama yayi abin da ya ga dama kamar yadda muka wato sankance masa muka mika masa wuya akan zai iya rantsewa da abu da dukkan da ya ga dama to shi ma abin da ya fada sai a kyale a yanzu kai ne aka hana kai bawa ba wai ubangiji shine a maganar sa ba sai kuma wato amsa na biyu da ya bayar sai ke cewa sannan kuma a ayoyin idan an lura ai abubuwa ne guda biyu da suka mabbata juna yace al-ighna da al-in'am mutaghayirani ne sabanin shi mashi'a da aka kawo ta mutaghayirani wato shine wato a ayan in ka lura akwai abin da kai tsaye zai nuna maka fakarina da kai zai za ta nuna maka cewa wato abin da ubangiji ya nasa bangaren daban da shi yayi na manzo Allah kuma nasa daban wanda dama shi wannan an samu da an bambanta ai dama shi sai muke kawo kuma in ba bambanta ba amma an bambanta a ce sai yaji magana to ba matsala to wannan shi ma yake akwai yayi adin kullai kawo shi zan yi bayanin inda abin da shi ma yake magana akan cewa da bambanci abin da shi ne yake magana kun san akwai maganar da zaku ga shi irin wannan mashiya ko a ce abin da Allah ya ga dama abin da kai ka ga dama ko abin ko ka ce Allah ne ya wadata da ni da malam wani misali zai iya fadowa cikin abubuwa guda uku a halin farko shine wato ya zama kai tsaye idan ka fada to wanda ya saurare ka zai samu wahamin cewa kamar kana ka dauki wani kaso na rububiyya ne ka ba wannan bawan Allah wani abu ne da ubangiji shi kadai yake bantar shi ka dauka ka ba wannan bawan Allah yayin da ka kawo da lafazin da din kamar wawun kinan su wawu tashriki a al-arabci kamar wannan hadisin nan kamar mashi'a da irada musamman mashi'a ganin dama da nufi kamar ka ce insha Allah gobe za mu je kaza sai ka ce insha in Allah ya yarda in kuma malam wani ya yarda za mu yi kaza gobe haka wannan ma ai anan gaba ne wannan kuwa damu damu wannan ma shi abin ya barga ya faru ne wannan anan gaba ne mustaqbal ne nan gaba ne abin zai faru kace cewa insha Allah to kuma wai san gaibi sai Allah wannan kaga kai tsaye wannan kaga ka dauki wannan suka so ne rububiya ka ba wannan ubangiji in kace insha Allah wa fulan in Allah ya yarda wani ma ya yarda to gobe dai zamu yi kaza ko kuma kace masha Allah wa fulan shine irin wannan da shi yayi malai ka mana a wannan hadisi din idan ya zama kana kana fadan abin da yake nayi abin da zo nan gaba kace insha Allah kuma in wannan inda ka fada insha Allah in Allah ya yarda in Allah ya nufa ta in kuma wani ya nufa ta kada ninga mai wata in wani ya kawai in Allah ya nufa ta wani ya nufa ta gobe zamu yi kaza ka kawo shi aka kawai to kaga wannan shi kansa wannan ya mafi muni ma sosai malamai suka ce wannan ya mafi muni sau domin wannan ya kai tsaye ya da alaka da gaibi shi kuma gaibi wa sani sai Allah ta'ala sadaka wannan ka cokan munafiki ne ubangiji kace ka dauka ka ba ma wannan Allah ta'ala sadaka wannan ba daidai ne ba in kuma abin ya da alaka da abin da ya riga ya wuce ne ko abin da halin da ake ciki a yanzu wato kamar kace al-madi ko al-hadir abin da ya riga ya wuce shine ya riga ya faru can ko kuma halin da muke ciki a yanzu yanzu ake ciki kawai wani ya maka wani ma'rufi ya maka wani abin kirki sai shikenan da ya maka ma'rufin zaka gode masa sai ka ce masha Allah shaita wannan na same shi ne daga din dama Allah daga din dama ka to shi kaga wannan shi ko anan ne wato ake samun matsala shi shi anan ne asalin wannan hadisi mai yake magana saboda me saboda yanzu kaga ba a sani ba an kana magana shi wancan mutumin da ya baka wannan baiwar da ya baka kana magana shi a matsayin sanadiyya ne shi ma ubangiji yanzu ya sako daga abin shi na wanda ya koro maka wannan arzikin ya hade da hada shahada bawan shi a makori daya ko ko a shi wannan mahalukin ne ka cin shi da shi zuwa sama shi kuma kaga shi wannan shi ne wato shubhan dama duk da an san niyyar mutum amma kuma wannan ana san zafi ce baki kai zama a bakin sa akwai irin wannan shirka din saboda suka ce kuma koyaya mutum da dama wani ma'rufi aka masa to ai dole akwai wani kaso ne girmamawa kamar yadda na fada girmamawa kuma wani bangare ne na bauta wanda baka da dama ka je kana girmama wani mahaluki a abin da zai zama kai tsaye yana kishintan girmama ubangiji saboda haka to wannan in a wannan babin ne tunda akwai wannan ihani sai aka ce an hana wato wannan shine na farko abin ina karin bayani abin da shi Sheikh Suleiman yayi ne in ya zama wato kai tsaye akwai daukar hakkin ubangiji a ba mahaluki to shi wannan kai tsaye malamai sun hana kuma wannan ayoyin da aka kawo ba su da alaka da wannan sai abu na biyu da malamai ke kawo shi ma kana ihamul musharaka da'if abinda wato shi wannan musharaka tarayya da za a samu tsakanin Allah da wani Allah amma tarayya din to babu shi wato ko da shi din kuma to abu ne mai rauni to shine dan malamai ke kawo wa nan kamar wannan aya wa idza qul nabi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wannan aya idan an lura in za a lura wannan ayan da isra'un fara Allah ta'ala yana cewa ka tuna lokacin da kake fadan ma wanda Allah ya masa ni'ima kuma kai ma kai masa ni'ima in kullu Allah ta'ala bai ba cewa ya an'ama Allah alaihi wa rasuluhu ba ba ka yi fada ba sai ya ƙara maimaita an'amta sannan kuma saboda haka wannan shi kuma wato takrari na fi'ili wani lokaci yakan fa'idantar da taukini wani lokaci kuma yakan fa'idantar da wani sabon magana sabon tasisi na magana ce daban to magana mafi inganci a wannan ji malamai in kace kado malaman tafsiri fasaran da suke mata an'ama Allahu alaihi wato ya mushi iman na shari'a da musulunci an'amta alaihi kai kuma ka masa ni'ima shi ne cewa da kai ka ajjar da shi bayan da cikin bawa ka ne shi zai duna to kaga a haka akwai mughayara wannan shine wato bambanta wanda shi malamin ke magana to kinda akwai mughayara kuma akwai a cikin ayan ita kanta akwai wannan karinan da ke nuna mughayara da wannan bambancin to nan babu laifi in ka kawo babu laifi zaka duk wata kalma in za ka kawo ko da ba kawo summa ba wannan kamar wato an kawo summa ne ko da ba kawo summa ba amma a can gaba suka kawo ta karina to wannan karinan zaka zama ta tunkuɗe wato wannan wahami da za ka iya samu na cewa wato ka hada ubangiji da wani ubangiji wannan shine wato abu na farko sannan kuma kamar da malai ya kara fada yace me ba da labarin makar ummata ko shi ubangiji ne to laka to wannan ita ma kaina ne babba da zai sa ba za a yi tsammaci wani hada ubangiji da wani ubangiji tunda ubangiji shine ba da wannan labari kamar wato ayoyin da ubangiji ya rantse da wani sa ubangiji ya rantse da watti wa zaitun to duk wannan in ka zo haka za ka karanta kai ma amma kuma yayin da kake karantawa baka cewa wai ai yanzu kana fadan wani abin da ubangiji ya riga ya hana rantsuwa da wani Allah to ka san ai shi ya fada kuma in ka zo ka san ma'anar in ka san tafsirin ma wajen ka san yadda ake daukar wannan din to wanda yafi ma wato dan daure wuya shine wannan aya ta wa manaqamu illa anaqnahu Allah wa rasuluhu min fadli cewa wato kawai saboda Allah ta'ala da manzansa sun wadata su daga cikin falalansa to kaga anan akwai Allah wa rasuluhu dan akada to amma kuma can gaba alwaji Allah ce min fadli wanda ita ma wannan qarina ce ba wai shi aka fada shi aka yi ba shi yasa shi yasa wato baka zuwa ko kudu ba mutum zai baka cewa wai wa man yu'si Allah wa man yahdi Allah wa rasuluhu wa man yahdi Allah wa rasuluhu faqad hada wa man ya'sihi ma faqad ghawa ai dai kamar da zuwa cikin hadisi aka ce sai manzala ce bisal khatibu anta ka kai baka iya kudu ba saboda yanzu da yaje wace wai wanda Allah ya da manzon suka shirye to shine shirye wanda kuma wato ya saba musu to ya bace to kaga wanda ya saba musu wanda ai kaga ka yarba jinna ai gwaren fare sake maimaita Allahu wa rasuluhu din a wajen dan a fahimta amma yayin da zai je kawai ya hadi ya rubutsu masa a cikin rubutsumi daya kaga wanda zai iya kawo iskadi wanda bai ci wancan bangaren ba ya ji wannan bangaren kaga shikenan kuma wato yanayin lafazin zai lalace saboda haka ita qarina mutukar a cikin maganar akwai qarina to ita wannan iskalin ta riga ta kawo suka ce galibin malamin tafsiri Urwa ibn Zubair da sauran malamai suka ce wannan aya ta safare a hakkin wani munafiki munafiki ne wanda da can fakiri ne daga baya sai aka kashe mishi wani bawa nashi da aka zo sai manzo Allah sai ya biya shi diya ya biya shi diyan abin da aka kashe mishi to kaga anan na farko dai ubangiji shine ya wadata shi shi sai aka canga aka ce daga falalan ubangiji kaga ba daga falalan manzo Allah ba daga falalan ubangiji min fadlihi ba haka aka faɗa shi sai ba a ce wai daga falalan su ba sai aka ce daga falalan ubangiji shi saboda haka anan kaga akwai nuni zuwa ka cewa asalin abin da aka yi daga cikin dukin ubangiji ne aka dauka aka ba shi kuma wane ne ya wadata shi ai shi wanda ya kawo shari'a a farkon al'amari ai ubangiji shi shari'a cewa an kashe wane an kashe wani wanin sa to daga cikin abin da ake yi wajen abiya shi diya a bashi abin da zai samu na arziki da sauransu sai samu arziki to kaga waye kawo shari'a ubangiji shi kawo na shari'a naka wane ya wadata shi wanda ya kawo shari'a a farfa al'amari amma kuma waye bashi magana shi ya bashi saboda haka to kaga tunda akwai taghayyur akwai mughayara malamai suka ce wannan babu ne sannan kuma lafazin gaba can na fadlihi wannan yana ƙara nuni zuwa ga cewa wato abinda wannan zai shubha da za a iya samu to babu ita wannan shine an so shi da malamai suka faɗa ta ƙara yin bayani ne na abinda shi Sheikh Suleiman ya faɗa dan ka je ka koma littafin nasa na Tafsir Aziz al-Hamid wannan bai yi wannan bayanin ba ya faɗi da yake magana shi ta malamai su kawai suka tsayin ja rayuwa su ta ci gaba to wataƙila wani ya gafa kamar amsan bai bayi ba amma kuma lalle kuma amsan ya bayi a saboda haka wannan qarina ta al-in'am an'am wa an'amta alayhi da kuma qarina na min fadlihi duk wannan qarina ne dake nuni zuwa ga cewa babu wani mahduri saboda haka duk yayin da aka sami wawo an kawo wawo nan amma kuma ko a gaba ko a baya akwai wata qarina za ta hana a samu wannan cukurkudewa to wannan babu ne a Qur'ani za ka akwai ire-iren wani abubuwan da yawa Allah ta'ala na cewa walamma ra'al mu'minu al-ahzaba qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu هذا ما وعدنا الله ورسوله to kaga wasadaka Allah wa rasuluhu wanda saboda duka wannan yana komawa zuwa ga abu dai ne yana komawa zuwa ga abu daya me yasa saboda abu da ubangiji yayi alƙawari abu da matsala yayi alƙawari an sa alƙawarin sa alƙawarin ubangiji ne jinsin ya dala alƙawarin manzon Allah kamar jinsin imani da manzon Allah ne imani da manzon Allah ko imani da Allah kamar imani da manzon Allah da kuma imani da Allah ta'ala ne shi sa ubangiji ma ya hade su baki daya to shi zaka a wata ayi zaka ji a ce wallahi rasul haku an yarduhu yace yarduhu ma ba saboda haka duk wannan ana kira al-afal musharaka wasu abubuwa ne wanda yake a ko da zaka ga a zahiri kamar akwai wawu tashrik to amma kuma sai ga a cikin qur'anin a wannan aya akwai wata kayya da take nuna kowa da matsayin sa mazala ada har raba shi da ubangiji saboda shi ne zakatar ubangiji shine zakatarsa shine dan aikin sa sai abu na uku shi kuma wanda yake shi abinda ake samu daga aikin bawa shubahan a sami wannan cikurkudewar ya da karfi shine ma kana ihamul musharaka fihi qawiyun jiddan min fi'l al-'abd yana da karfi kamar irin wannan abinda ita Aisha ta faɗa tace tuttu ila Allah wa ila rasulihi to ita maganar Aisha ta tuttu ila Allah wa ila rasulihi wannan wato an samu ta'arud tsakanin al-haqiqa shar'iyya da haqiqa luhuriyya akwai abin da ake kira haqiqa lugawiyya abinda da tan asali a larabci kaza ga abin da yake nufi kamar lafazin as-salah lafazin as-salah asalin da a larabci yana nufin addu'a amma mu yanzu galibi a yanzu bayan zuwa musulunci muka ce sallah muna nufin sallah da muke yi mai tsayuwa mai karatu mai ruku'i mai sujada saboda haka wani lokaci ana iya samu kuma kaga ko a Qur'anin ma an zo da lafazin as-sala amma ba ana magana irin wannan sallah din ba Allah ta'ala yana cewa manzala Allah yana faɗan ma manzala Allah cewa qul min amwalihim sadaqatan tudahhirhum biha wa tuzakkihim wa salli alayhi wa salli alayhi ay kamus addu'a wannan ba ana magana wai kai mu je kamus sallah ba wannan ba zai ba sallah ake magana ba addu'a ake magana to wani lokaci aka samu larabawa tunda yaran su ne sai su dau wata kalma si amfani da ta a matsayin na yare ba a matsayin abin da kasance a shari'a ba to wannan shine faru a wannan abin da Aisha ta yi ta tabbas akwai ta raba ta yi ibmarin ma'anan tuban a ciki amma kuma wannan lafazin na tuttu ila Allah wa ila rasuli ba maganar tuba ne na shari'a ba ba haƙiƙa ce shari'a a wurin ta amfani da shi ba nan da ta faɗa ta ce tuttu ila Allah ma'ana a tawashi arju' komawa kome da ta ake yi domin ta ce tuku ila Allah wato ta koma zuwa wajen Allah ta'ala sai muta alikin ta share shi wa ila rasuli shi ma sai muta alikin ta share shi abinda take magana shine tuku ila Allah ay rata'tu ila Allah mustaghfiratan mutadhallilatan ilayhi subhanahu wa ta'ala na koma zuwa wajen ubangiji ina neman ya gafarta mu ina mai kaskantar da kaina zuwa gare shi wannan shine abinda share da kuma ta ce tuku ila rasulihi shine ay tuku ila rasuli isti'taba wa i'tidara na kuma zuwa wajensa zuwa wajen manzo Allah saboda ina neman wato zargin da yake zarge ni saboda shi ya ka Allah ya kawo da wannan ya kusa da wannan zargin kaga wannan abubuwa da wasu abubuwa ne da balarabi baya bukatar wannan saboda ya san su yaran su ne sun saya suke ya suke fada da babu yanzu saboda galibi yaran yanzu muke koya kuma wato sabon ji ne galibi tuba muka fara sani kafin ma tuba na shi tuba na na yare din tuba na shari'a muka fara sani kafin tuba na yare saboda haka zai ka je kamar kalman ta maka wani babban gwai irin wannan ne inda a wajen tuba ne aka ce a shi ta fada ka misali akwai kuma ta ai zuwa yayi da ya gani kawai sai juya to na farko matarsa ce idan miji yayi yana fushi da matarsa za ta yi tare shi ta tare da shi ta yi to amma kuma duk da haka kuma ta san cewa manzo Allah in yayi fushi to kuma yana yin fushi ne saboda yana yin fushi da fushin ubangiji ne amma inda da shi kadai aka ma to a ta san tana masa wasu abubuwa ma da yawa amma in shi ta ma kawai sai maza da shi kyale ta saboda ka san fushi su fushi ne ubangiji sai ta fara gabatar da ubangiji farko saboda ta san cewa faranta ma manzo Allah faranta ma Allah kuma aje ta koma wurin Allah farko tuna to wannan yana nuni zuwa ga cewa wato ubangiji ya yafe mata akan fusata mu matsalar ta to kuma wajen ka kuma shine kuma ta ƙara sa tsakanin abin da ke tsakaninta da mijinta saboda haka tuktu ila Allah wa nama nasa da bas ina ma'ana ina arrutu akwai idmar ma'anan tuban dole amma ya tuktu ila rasuli ko babu maganar tuba da na shari'a wannan maganar komawa ne wajen sa wajen manzo Allah saboda ta cire makanta wannan zargi din amma inda kaga aka samu hadisi shi kuma da yazo aka zo da mushi da wani bawan Allah shi kuma ya riga ya zunubi da yayi zunubi zunubi mai girma haka aka faɗa hadiya ce musnad na al-hakim aka zo mushi da wani ɗaya daga cikin sahabbai yayi zunubi mai girma sai yake cewa Allahumma inni atubu ilaika wala atubu ila muhammad sai ya ubangiji ni ina tuba zuwa gare ka amma bana tuba zuwa ga Annabi Muhammad sai manzo Allah ce bi shi cewa arafa al-haqqa li ahli shi kai wannan mutumi ko ya san haƙƙi da wanda suka fuskanci ta da wannan haƙƙi wannan kun ana magana zanibi ne ba irin Aisha ne wancan ba ana magana zanibi ne wannan hadisi ne wanda Hasan al-Basri ke rawaitowa daga al-Aswad ibn Suray ibn Khimya hadisi ne wanda yake rijalu fi qati da ana magana Hasan al-Basri bai ce daga al-Aswad ba amma dai al-shahid anan shine kaga ana magana zanibi ne tunda ana magana zanibi ne wanda ya cancanta da yafi zanibi shi ya ubangiji sai yace shi baya neman manzo Allah ya yi mishi zanibi tunda amma ba amma manzo Allah ne ya bata ma ba shi ya bata ma Allah ne ita ko Aisha zata bata manzo Allah ba sadaka ta hada da ko ta hada kuma ta amfani da shi a matsayin shi kalmar a yarenta amma shi anan kaga da yake tuba ce ta shari'a sai yace shi Allah ne yake bata yafi mishi ba manzo Allah ba wannan kaga in yanzu aka kafa wannan maganar wani fa sai ya dauki cewa ba su da ladabi amma kaga manzo Allah in amsa da ba zai ce arafa al-haqqa li ahli yace yanzu ya san wanda ya fi cancanta da wannan tuba shine Allah ta'ala saboda haka idan irin wannan kalmomi ba kaifi ne bane galibi muna lura ne muga a wani siyaki ne mutane ke amfani da shi suka fa fa'ida shi kamar lafazin al-hasbun isa ko al-kifaya zaka ji muna cewa lafazin isa wannan na ubangiji ne kadai sai ka ji wannan cewa to ba kana cewa wannan riga ta ishe ni ba ba kana cewa naira 100 ta isa inje kofar famfo ba ya zaka ce ba cewa mazalla ya isa ta kaga kai ka hada abubuwa ne guda biyu duk inda kaga kana magana al-hasbu ko al-kifaya ko ma ita kanta at-tauba din ko wasu abubuwa da ake cewa hakkin ubangiji ne zaka ga duk galibi ya inda ake mutane inkari a bangaren da suke amfani da shi wanda kai tsaye yana nuni zuwa ga hakkin ubangiji ne kadai ana maganan amsan tuba wace amsan tuba ba Allah ba ana maganan tawakkali Allah ta'ala shi mufawwala lamarin mu dangana zuciyarmu zuwa ga Allah wurin ya kare mu daga makiya ya taimaki addini wajen na wato na kulle gidana bana nan zan je in sace daya Allah ya kare min gidana sai na dawo wannan tawakkalin wani mahaluki zai iya kare maka gidan ne da abin da zai yi sai dai ya zo ya rinka maka gadi kuma ubangiji in ya ga dama ya sa masa bacci wani zai shiga abin da ya ga dama amma asali wace wannan abu ubangiji shi sa ku ai zaka irin wannan kalmomi sai hasbiyallahu wa ni'mal wakeel Allah kadai ake ma amma su kansu larabawan idan ba kan wannan ma'anin ta zo ba suna amfani da lafazin al-hasbu al-kifaya so da ba ana tambayar Imam Ahmad kan rawi wani ace musamman Abdullahi zaka ji ace wanafa kusan galibi haka ake cewa su malamai idan ana tambayar rawi wani amtace ne ko amtace ba ce wanafa eh wani amtace ne to kawai wani lokaci ka ta bai babu Ahmad cewa wanafa sai hasbuka fulan yace a kai wani ya ishe ka wato kamar yana son a ga mu cewa hadisin wani nan shi da wani ya rawaito bai ishe shi ba a kawo mushi wani hadisin da wani ya rawaito sai amma wani ta hasbuka fulan a wani ya ishe ka ko in ka ji hadisin wani to ya ishe ka ba sai ka ji wannan sa ba ana magana ya ishe ka a matsayin ya ishe ka tawakkali amma tawakkali yake magana nan ba ana magana ya ishe ka a matsayin aminci shi amintacce ne shi kamar misali an baka kudi aka ce naira 500 ya ishe ka je ka ya ishe ka zuwa ji dawowa ana magana cewa 500 zaka kiyaye ka ko ka tawakkali da 500 ana magana wani abu ne zaka amfani da shi ya je kamar riga ne kamar hula ne kamar komi ne da kake amfani da shi na isa wannan isa da ba akwai isa wanda take ba bangaren rububiyya bace akwai kuma isa bangaren rububiyya saboda haka a dinga ka ajena hadewa wani lokaci duk irin wannan shi ke jawowa wato ana harhaɗa abubuwa sai kaga wato wanda zaka ga kashi malami ne ba wai ba malami ba amma sai kaga ka hada abubuwa kuma a ta hada abubuwa kamar wannan karamomin ne zaka ga ta magana cewa wai yanzu kun ce ba karama ba wannan karamo yanzu babu ita waye to ai kaza hatta Isra'ila da Mi'rajin ma yanzu ba ana yin waya ba ana zuwa kai wani daga muna wannan duniya ga wata na'ura tana leko wani abu ne ke cikin duniya ba yanzu in a yanzu ne matsala yayi wannan ma wata mu'jiza ce a mu ko a yanzu matsala yayi wannan abu ai mu'jiza ce ai yanzu kaga ku wannan abu da kai faɗa cewa da na'ura da waye ba sai da muka yi wasu abubuwa gefe ba a kasa ba shigo ba lalafa zuwa fayi ba siddan ba wani abu da ya kasa ba wani takakkiya da yi ba wani rukun sababi da yi amma yanzu misali kawai ka je ka sa wata na'ura wani ashi suke mara a gonanka ka ce yanzu kana daga gida kana kallon har hanji abin yake faru a gonarka wannan wani abu ne kai kana komai ba ka ce yanzu kana zauna kawai haka nan ubangiji ya gaya maka ko yanzu misali annabi Isa kawai kai yana ganin kai ce ai kana kace a gidanka kuma ka haje ma ko sai a ce yanzu ba mu'jiza bane inda yana nan mu'jiza ce ko a yanzu ne saboda ai shi ba kokari yayi ba ba yi da komai ba kokari yayi ba ba wani sa'ayi hafifi yayi ba shi kai ko yanzu misali in kaje ka bincika ko kaje ka sauraya zai ne jerewa ka sai ne da ka sai jini shi ko duk abin da kaje ka leka sannan ka gani awa shine kanan ka dawo ka ce shine a guje ko dai an yi aminci dai ko an yi rabu minti wannan duk an dai ji an nemo to wannan kaga ba zai kore mu zai san mu ji sa ba wannan dai ya daga cikin abubuwa da mutane suke hadawa wanda kuma bai kamata a hada ba Allah ya gane da bayin sa a sai hadisi na Abdullahi dan Abbas mala yace wannan mutumi ya zo wurin manzo Allah sai yace masha Allah hushita abinda Allah ta'ala ya ga dama kuma kai ma ka ga dama yana kai imam manzo Allah ya ga dama fa qala sai ajatani lillahi nidan ka sanya ni kini ga Allah ta'ala ne bal masha Allah wa'ada kuti abinda ubangiji ya ga dama shi daya wannan hadisi ne wanda yake hasan saboda al-ajlah abu hujayya al-ajlah bin abdullah bin hujayya yana rawaita daga yazid ibn asr ya da dan akwai magana dai kan isnadin amma dai hadisi ne wanda yake hasanun bi shawahidi hadisi ne wanda yake kyakkyawa anan a cikin abin da yake fada shine wato bal ma sha Allah wa da kun ga a can hadisi farko sai manzo Allah ya ce kace abinda Allah ya ga dama sannan ka ga dama amma sai anan manzo Allah ma sai ya hada tunda abin ya hada da shi yace kace abinda Allah ya ga dama shi daya wannan shi malamai suka ce to abin kaga zai zama mataba ne guda biyu mutum ne ya maka wani abu da ya baka ka gode masa to amma da kake son ka kawo lafazin wannan mushiya din to matabin farko kululuwa wanda mai tauhid ya kamata yayi shine ce ma sha Allah kawai yi shi in zaka zo ka zo da wata kalma da ta nuna alamar ka gode la shukrul lahu ma la shukrul nas wanda suka gode ka ce ka nagode Allah ya sa alheri ko rafi irin amma dai mallafin mashiya kace ma sha Allah wa da kawai shi mataba na biyu shine mataba na jawaz shine in ba yanda zaka yi kana dai son sai ka kawo nan ma sha din da zaka to sai kace ma sha Allah kuma shi ta mataba na uku kuma to kuma shi abin da ba su shine ma sha Allah shi ta wannan shine maratib guda uku da ake da shi maratib na biyu daya musahabi daya kuma jaiz daya kuma mahdur ne an hana ba a san mutum yayi shi amma da lokaci ko na to ba koya bari dan karanta wannan sai mu wannan malai ce wal ibn majah imamu ibn majah ya fitar a cikin sunan dinsa anil tufail daga tufail akhi aisha da ummiha dan uwan aisha ta bangaren mahaifiyarta kala yace ra'aitu ka anni atitu ala nafar min al yahud na yi mafarki kamar na zo ya girmama wasu gungu na Yahudawa kultu sai na ce masu innakum la'antumul qaum ku dai kan madale da mutane laula annakum taquluna ba dan kuna cewa uzairu bin Allah uzairu dan Allah ne ba qalu sai suka ce wa antum la'antumul qaum ku ma dai musulmai madale da mutane ku laula annakum taquluna ba dan kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammad ba abinda Allah ta'ala ya ga dama annabi Muhammad ya ga dama thumma maratu bi nafarin min an-nasara sanan sai na kara gitta wasu gungu daga cikin nasara suwa fa qultu sai nace innakum la antumul qaum ku din ma ba dalle da mutane laula annakum taquluna ba dan kuna cewa al-masih ibn Allah masih dan Allah ne ba qalu sai suka ce wa innakum la antumul qaum ku ma dan ma dalle da mutane laula annakum taquluna ba dan kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammad abinda Allah ta'ala ya ga dama kuma abinda Muhammad ya ga dama ba falamma asbahtu a lokacin da nawa ya gari akhbartu biha man akhbartu sai na ba da labarta ma wanda na iya labarta ma kuma a tattin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai na ji wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartu na labarta masa qala sai ce hal akhbarta biha ahadan ka ba wani labarin wannan abin da ka ba labari qultu na'am sai na ce eh qala fa hamdallahi wa asna alaihi sai manzo Allah ya tashi ya kudu ba ya gode ma Allah sai ya yi shi ثم قال سيتي اما بعد بايا حكا فان قفيلا نل قفيل راى رؤيا يا مفركي اخبر بها من اخبر منكم ya labarta mu wanda ya labarta ma daga cikin ku wa innakum qultum kalimatan haqiqa kun fadi wasu kalmomi a baya kana yamna'uni kaza wa kaza ana nahakum anha kaza da kaza ne suke hana nan hana ku fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad daga yanzu ku daina cewa abinda ubangiji ya ga dama Muhammad ya ga dama walakin qulu ma sha Allah wahdahu ku ce abinda ubangiji ya ga dama shi daya wannan hadisi hadisi ne da malam da fadi waye ya fitar da shi ba amma imamu ahmad imamu darimi imamu abu ya'la su suke fitar da shi daga al-qufail ibn sahbara wasu daga cikin malamai wannan qufail dan uwan kamar yadda ce dan uwan aisha ta bangaren mahaifiyarta kusan su larabawa yan uwannin su suna da yawa tunda suna yin wannan shayarwa saboda haka to dangin suka samu dangi masu faɗan dangi shi yasa zaka ga mutanen Madina kusan daidai kun sai zaka ga ba su da alaka da manzon Allah ta fuskar jini mutanen Madina ta bangaren mahaifiyarsa ta farko al'amari ta na kuma ta bangaren wajen shayarwa wasu abubuwa shi ya bayu yasa zaku ga yana da alaka da wasu daga cikin manyan gidaje irin gidansu Anas wajen su Ummu Sulaim wajen su Ummu Haram da ire-irensu zaku ga zalla yana shiga wajen su ma haka nan duk irin wannan alaƙoƙin ne na shayarwa da sauransu za ku ga ya haɗa amma wanda bai sani ba ko lahirar munan manufa sai ce ɗauka waɗannan hadisan ya ce shi bai yarda da su ba ko ga shayar zaki maza Allah da babu yanzu kaga shi yake fasara hadisin da iya fahimta su shi ya kamata da ya je wajen malamai haka ko ya ga asalin larabawa ya suke abubuwan su wannan ba wani abu kai yanzu in yanzu kai baka ba mai wani shayarwa shi kenan amma su da za can saka suke yi saboda haka zaka ga a duk biyar da aka haifa to ba wai 'yan gidansu ne kada 'yan uwansu ba za ga ana iya wata wata kauye kaga kauyen mu 'yan uwansu ne duka duka su saboda shayarwa da aka yi a can wajen su yaji can aka shayar da shi ya girma aka yaye shi sannan ya dawo to har abada kuma an je ko aure ne akwai wanda ba zai aure su ba a cikin su wannan yana da bukatar abu ne wanda yake muhimmi a fahimta kan rayuwar Larabawa a da to rashin fahimtar wannan shi ke sawo shi ke baye ba kaga wasu daga cikin hadisi ana ɗaukowa kuma ana musu fasarori wanda ba shi ne ya dace ba ina ganin ko mu dakata a nan muka zo sai mu bi wannan hadisi insha Allah ta'ala abinda muka tare dai Allah ya ba mu lada abinda muka tsala Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ya ba manta ba ba zo kan gaba bane na fadi sai mun gaba wannan da idan mace ce wa saba mijinta da ta ci wa sanati ba eh ne sabon wannan na tuba kuma na eh ni na ganin wannan ba laifi ni ta code wato ta ci dan ci abin da ke magana ta tuba shi ma kamar abin da Aisha ta yi ne ina ganin kamar tuban da take magana shine ta tuba tana neman gafaran ubangiji a kasa kawsa ta yi to kaga wannan ai ta wuni sa fili yake in ta yi wannan ba wani iskali a bangaren tabbidi tunda ba cewa ta yi ko ta ce ina neman wato tuban ka Hausa ne muka yi wannan kawai in ta ce tuba ba ta da magana wai shine tuban ki hannunsa ba tana ba sanya in ya yabe mata sannan ubangiji ya bi tana hakkin sa ne kaga wannan babu wani iskali insha Allah insha Allah in muka zo akwai wasu ɗan ƙarin bayanai da zamu yi shine malam Muhammad ke wannan magana na wasu abubuwa da ake kawo akan dewa ta shirka akwai matsala da aka tambaya wajen sati biyu baya akan dan Allah dan annabi kan wannan matsalar insha Allah zamu dai wasu bayanai insha Allah assalamu alaikum